بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kuma musulmi barkamu da sake haduwa a wannan giringiyar silsila da muka yi watake da suna hajji kiran Allah, inda muke kokarin tunatar da kawunanmu da sauran ɗan uwanmu alhazai waɗanda Allah ya nufe su da kai ziyara ɗakinsa, abubuwan da ya kamaci wanda ya fita domin yin aikin hajji da umra. Allah maɗaukakin sarki muke roƙo ya ƙara wa rayuwarmu albarka. Alhazanmu da suka tafi aikin hajji, Allah Ubangiji ya kai su lafiya, ya dawo mana da su lafiya. Abinda suka je na aikin ibadar hajji, Allah ya karɓa musu, ya kuma sanya hajjin ya zama wato mabrurun maqbulun gare su. Mu da ba mu samu mun je ba, Ubangiji Allah ya sahale mana, ya kawo mana dama da lokaci da mu ma za mu je mu ziyarci ɗakinsa mai albarka. Idan ba manta ba, a tattaunawan da ya gabata mun takaita mana bayani akan yaya sifar umara, yadda ake yin umara tun daga abin da ya shafi ɗaukan harami a miƙati, ɗaya daga cikin mawaƙi da shari'a ta yi wato ayyana abin da za ka yi a wajen na yin wanka, aske gashin hammata da askin gashin mara da yanke farce da kuma ainihin wato sanya ihrami din, da yadda ake ɗaukan ihrami din wajen yin talbiya. To sai dai a nan akwai ƙarin lafazin da ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya yi a lokacin da ya yi wato ɗauki harama din, shine bayan ka ce labbaik allahumma umratan, idan za ka je ka fara yin umara ne a matsayinka na mai tamattu'i, idan kuma lokacin da ka shigo ka zo ne da niyan ihrami, sai ka ce labbaik allahumma umratan wa hajjan, ko labbaik allahumma bi umrati wa hajjin. Idan kuma lokacin da mutum ya zo mai ifradi ne, kamar yadda za mu yi bayani insha Allah a tattaunawar mu a yau, wanda zai yi aikin hajji ne kaɗai babu umara, shi kuma ya ce labbaik allahumma hajjan. To bayan wannan ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa allahumma hadhihi hajjatun la riya'un fihi wala sum'a, wato ya Allah, wannan aikin hajjin da zan yi ba na yin shi da nufin yin riya, ba na nufin da nufin yin sum'a, wato in ji da mutane. Kusan wannan shine abin da muka fara jan hankalinmu, cewa duk wanda Allah ya sahale mishi zai yi wannan aiki, to ya tsantsanta ikhlasin shi da Allah, kada ya sa wato wani abu da yake gurɓata ikhlasi a cikin zuciyarshi, cewa yana son mutane su gan shi, shi ma ai ya zama alhaji. Daga nan ne za ka ga mutum ya je inda ake ibada amma ya shagaltu da ɗauke-ɗauken hotuna, yana watsawa domin mutane su ga shi ma ga shi a gaban ɗakin Ka'aba. Waɗannan abubuwa ne da ke iya kai aikinmu zuwa ga riya ko sum'a. Allah Ubangiji ka tsare mu. Haka har ila yau a daidai wannan gaɓar da yake ɗaukan harama, ana iya yin sharaɗi mai muhimmanci, duk da shi sharaɗin ba dole ba ne, amma mutum na yin shi ne saboda halin da zai iya faɗawa, musamman idan mutum na cikin yanayin da yake tsoron wani abu na iya taso mishi da zai hana shi ƙarasa aikin hajjin, to sai ya marmaza ya sharaɗi. Shi ne sai ya ce allahumma mahilli haithu habastani, ya Allah zan warware ihramin nan a duk inda wani lalura ya fiye ni, lalura nan na rashin lafiya ne ko a kila na waɗanda za su tsare mutum a kan hanya a hana shi wucewa, to sai ya wannan istisnai din. Dalilin yin istisnai shi ne idan rashin lafiya ta kama mutum, to in ya je zai iya warware ihraminsa saboda halin magani da zai nema, kuma babu ainihin wato komai a kansa. Idan bai iya yin aikin hajjin ba, sai a tarar wani lokacin gaba. Ina fata an gane. Amma duk wanda ya yi wannan sharaɗin ba, to zai saka kanshi a cikin halin dole sai ya yi ainihin wato fidiya, Allah ya sa mu dace. To bayan nan abubuwan da ya rage da zamu tattauna mana shine sifar aikin hajji da insha Allah. Aikin hajji dai ɗayan nau'i ne guda uku, amma muna ƙara maimaitawa, lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya karfafa cewa mutane su zan yin aikin hajjin tamattu'i. Nau'in kusur guda uku shine tamattu'i, ƙirani, sai kuma ifradi. Annabi ya karfafa tamattu'i ƙwarai da gaske, wanda har shi kanshi ba dan ya riga ya saka kanshi a yanayin da ba zai yi ya warware haramin shi ba, manzon Allah shi ma da tamattu'i yayi. Tamattu'i shine yayin da mutum ya gama umara, kamar yadda muka yi bayani, kana yin asti a matsayin abu na ƙarshe, to shikenan sai ka warware ihraminka, ka je ka cire shi, ka sa kayan da ka saba sawa na yau da kullum, irin waɗannan kaya da kake yawo da su a garinku, kana iya sawa a can, ko ka je ka nemi irin kayan da aka saba da shi a can jallabiya. Shine in ka ga alhazai kowa sai ya zama mai sanya jallabiya, tunda irin kayan maka kenan. To a shani mutum sai ya warware ya je sa wannan kaya. To yanzu lokacin da ya warware ihramin ya fita daga cikin harami, ma'ana ihrami kenan gaba ɗaya, duk wani abu da aka yi mishi iyaka to yanzu zai iya yi. Shine tun daga abin da aka hana shi na yanke farke, ko ga aske gashin hammata, ko cire wani abu a jikin shi, yana iya yi. Abin da aka hana ne sanye da harama na yin wato shaidar ɗaurin aure, ko shi ya je a ɗaura masa, to yanzu ana iya yi. Kuma ɗaurin auren ba wai sai a Makka ba, ko da a garinsu ne, mai sanye ko mai ɗauke da harama haramun ne a ɗaura mishi, sannan ba zai je ya shaida ɗaurin auren ba. To idan mutum ya warware, to duk waɗannan abubuwan sun halasta gare shi. Shine za ka je ka ga alhazai da dama ana ta zuwa yawon ganin ido, a je shago iri kaza, a je ziyara wuri kaza, a je a yi harkoki iri kaza, duk wannan ya halatta har zuwa sanda za a sake sanya haramin wato aikin hajji proper, ranar 8 ga watan Zulhijja kenan, ranar da ake kira yawmut tarwiya. Jama'a mun fahimta? To wanda ya niyyar tamattu'i, ko wanda ya dau aikin hajji tamattu'i, abin da zai yi kenan. To kaga akwai sauki ga wanda ya irin wannan, shi yasa Annabi ya encourage mutane. To amma wanda zai yi aikin hajji na kirani, bambancin shi da mai tamattu'i shine, na farko kamar yadda muka ce, dole shi zan ya koro dabban shi da zai yanka daga wajen harami, ma'ana su taho tare daga garinsu. Da haka kana yankan bizanka ka yanki na dabbanka, kana yankan tikitin jirgi ka yanki na dabbanka. Da haka sai a ga alhaji yana kaya-kaya da rago za su shiga jirgi, ko misali. To wannan shine condition na wanda zai yi kirani. In baka kora dabba daga wajen harami ba, to kirani ba shi a kanka, abu na farko kenan. Sannan abu na biyu, akwai wasu da suke aikin siyar da dabbobi, wanda suna kawo dabbobi daga wajen wato haramin Makka. Da haka idan suka kawo irin waɗannan dabbobin, to kai da kake son yin kirani, ko da baka zo da dabba daga garinku ba, kana iya zuwa sai ka siya irin waɗannan dabbobin. Ma'ana za ka ganka an ware su, wasu ma har an musu lamba, ana ce maka waɗannan dabbobi ne da aka koro daga wajen harami. To irinsu shine mai kirani yake yankawa. Da haka idan ba kai za ka je ka yanka ba, sanda za ka je ka biya kuɗin dabban, sai ka gaya musu kai muƙarrini ne, kana yin aikin hajji kirani ne, da haka irin dabban da za a yankan maka kenan. To su sun fi tsada, kaga daga cikin tsananin da Annabi yake guje mana. Sannan abu na gaba da ya bambanta mai kirani da mai tamattu'i shine, mai kirani shi ba zai warware haramin shi ba tun daga ranar da ya isa, ko da ya isa ne a ranar 1 ga watan Shawwal, to haka zai zauna wata jicir da kwanaki 10 nan ba tare da ya warware ihramin shi ba. A cikin ihramin zai rinka yin komai, kuma in yana sanye da ihramin nan, duk abubuwan da aka haramta suna nan haramun a kai shi, ba zai taɓa yin su ba har sai ya yi aikin hajjin shi ya kammala. To kaga wannan akwai saka kai cikin kunci, shi yasa manzon Allah ya ta nuna wa sahabbai su warware, su warware. Jama'a gane wannan da ke, ko waɗanda suka ɗau talbiyan hajji ifradi kaɗai, Annabi yake su jiya shi ya zama tamattu'i, su fara yin umara. Jama'a an gane? To sannan kuma sa'ayi da ake yi a lokacin umara, shi wannan mai kirani ba zai yi ba, domin kaga in an yi sa'ayi ana gamawa za a yi aski, to shi kuma ba zai warware ihramin ba, da haka babu buƙatar da ya yi aski, sai ya bar sa'ayi shi sai ranar da aka yi na aikin hajji an je an yi tawaful ifada sannan sai je na shi sa'ayin kafin nan sai a to waɗannan na daga cikin bambance bambance amma kamar yadda muka ce annabi sallallahu alaihi wasallam har a aikace ya gwama ya san hannayen shi yake cewa dakhalatil hajju fil umra ila yawmil qiyama aikin umra sun hade da aikin haji har zuwa ranar tashin alkiyama dan haka mutane su rike wanda manzon Allah ya kwadaitar tare da cewa malamai suka ce ba za a iya cewa an fasa yin kira ne da ifradin ba tunda gashi aikace shi kanshi manzon Allah shi ne kuma bai fada yake kada yin ba amma tunda ya karfafa wancan to lalle ya karfafa wa alhazai yi wancan din shi ne abin da yake daidai Allah ya sa mu dace to ka kaddara ne za ka yi tamattu idin ne idan Allah ya kai mu ranar 8 ga watan Zulhijja ranan ainihin wato a yawmut tarwiya to ranan za ka sake yin wanka sai ka sake mai da kayan haramin naka guda biyun nan to idan ka sanya su to yanzu sai ka faɗi labbaika allahumma bihajjin tunda yanzu lokacin aikin haji to za a fara aikin haji kenan daga lokacin sai a fita bayan gari ya waye a je Mina Mina ba na Najeriya ba na Saudiya nan ne inda za a je a zauna ai sallan azhar qasr a lokacin sa ina fata gani idan lokacin sallar la'asar ma yayi ayi shi ayi sallar la'asar qasr ita ma a lokacin ta ba za a hada sallolin ba amma kowanne za a yi su a matsayin kasar kasaru to haka za a yi sallar magriba idan lokacin magriba bayan rana ta fadi ai sallar isha sai a kwanta a jira wayewan garin gobe shine ranar 9 ga watan Zulhijja ranar da aka fi sani da yawmu arafa ranar da mu a nan gida aka sharanta mai azumin nafila za mu zo mai bayanin mu ma abin da ya shafe mu mu mazauna gida insha Allah to a ranar arafa din nan jama'a ranar ne ake yin aiki mafi muhimmanci na haji wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira aikin haji ma da cewa arafa ce gaba daya annabi ya ce alhajju arafa wannan tsayuwar arafa din to shine yake alamta kai aikin haji ko ba kai ba idan mutum bai samu yayi wannan tsayuwar ba to aikin hajjin shi gaba daya ya rushe sai ya tar wani lokacin ne zai sake shi shi yasa idan ma mutum ya zo a makare ma'ana ya iso shi arafa din lokacin rana ta fada aka ce ya tsaya a wajen cikin daren yayi nashi tsayuwar arafa din saboda muhimmancin wannan tsayuwar arafa to in baka samu wannan tsayuwar ba har gari ya kuma wayewa to shikenan yanzu kai ka rasa aikin haji shi yasa yinin arafa malamai suka ce yini tsaye kenan a shekara da Allah ya yi wa dare guda biyu yana da dare kafin ta da kuma dare bayan ta da haka ranar arafa daren da yake gabatar ta daren arafa ne daren da zai zo daga baya wannan daren ma daren arafa ce da haka wanda ya yi mutun tsayuwa da rana yana iya yi da daren an gane wannan ko to abinda ake yi a yinin arafa kuma masu albarka idan gari ya waye bayan an yi sallar subahi a lokaci kamar irin haka kowa sai ya ta tsammaya wato wayewan gari zuwa sadda rana za ta yi zawali kafin rana ta yi zawali to ana son kowa ya je ya taru a masallacin arafa wani babban masallaci ne inda nan ne ake son duk alhazai a je a yi sallah amma abun baya yiwuwa maganan a kaf'an kai tsaye wani alhajin ma bai taɓa sanin ina masallacin yake ba kuma ya daɗe yana zuwa saboda yawan mutane da kuma irin tsarin da ake yi na rarraba mutanen ƙasa-ƙasa wasu inda za a je a ajiye su in ya ce daga wajen zai taho inda masallacin yake kafin ya gano zai iya yin tafiya kamar mu da muke a nan Zaria za ka iya yin tafiya daga nan zuwa Shika kana neman masallacin wani ma ya ɓace gaba ɗaya ina fata an gane so gaskiya yakan yin wahala ga waɗanda ba su san kan gari ba wasu kuma su yi tafiya su ma rasa ina ma ake zuwa ne to idan baka samu ka je masallacin ba sai ku yi kai da waɗanda kuke a waje ko ma ina ne ku yi naku sallah amma ba za ku yi sallah ba sai bayan rana ta yi zawali kuma ba za ku yi sallah ba sai kun haƙƙaƙe limamin da ya yi ma mutane sallan a kutubar arafa ya ƙare kutubar shi ina fatan jama'a an gane domin abin da ake fara gabatarwa shi ne limamin zai fara gabatar da kutuba wanda ake son duk alhazai su saurara ya yi wa mutane nasiha ya nuna musu tsoron Allah ya ja hankalinsu sannan ya musu bayanin muhimmancin aikin haji abubuwan da ake buƙatar su yana ƙare wannan kutuban shi kenan sai a tashi a yi sallan azhar da la'asar jam'an wa qasran jama'an gane wannan da ke ko saboda ana sallame sallar al'asr din to shikenan mutane sai a dunguma a tafi farfajiyan Arafat to daga nan sai a je a fara tsayuwan Arafat har zuwa faduwar rana ina fatan jama'an gane to wannan shine aikin da yake kan alhazai shi yasa daren da ya gabaci wannan ba shar'anta wa alhaji wani abu na gajiyar da kanshi ba ba wasu nafila da daddaren kawai da kun yi magarban ku ku jira ku isha ku na yi isha kowa ya kwanta akwai aiki da za a yi gari ya waye amma wasu alhazan haka za ka ga sun kwana wasu ko dai su ta nafulfuli da ba a sa su ba idan ya je Arafa inda ake son ya tsaya ya yi addu'a to lokacin kuma sai ka ga ya kishin gida yana ta barci ana yin abubuwa kala-kala a aikin hajji Allah dai ya karba to a wannan farfajiyar ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin al-Imam Muslim yace Allah yana yin wato alfahari da bayinsa da suke tsaye a wannan farfajiyar a Arafa din har sai Allah madaukakin sarki ya nuna wa mala'iku cewa ku kalli bayina ku kalli tsayuwan da suka yi sun tsaya ne saboda ni da haka ni kuma nayi musu cikuici da yi musu gafara gaba ɗaya har aka ce a lokacin mala'iku sai su rika cewa ya Allah akwai wane da wane su fa ba dan kai suka zo ba sun zo ne dan kaza sai Allah yake tunda sun shiga cikin sauran alhazan su ma na hada da su duk na yi musu gafara ranan ne Allah ke gafarta wa bayinsa ga baki daya ranan ne shedan ke shiga cikin wato a kunya da kaskanci mafi girma aka ce zai je ya hada kanshi da bango ko dutse yana ihu yana kuka yana takaici yana cewa dan Allah yanzu ku kalli irin wannan aikin mutumin da na sa shi tsawon rayuwar shi yana saban Allah yau ya zo ya yi wannan ibadan daga tsayuwar shi anan Allah ya gafarta mishi da haka zai yi takaicin wannan gafaran da za a yi wa bayin Allah to amma ya iya dama Allah ya riga ya ce mishi ba yadda ya iya da bayin shi ma damar za su rinka neman gafaran shi kuma zai rinka gafarta musu saboda ya kunyata shedan Allah ya sa mu dace to wannan tsayuwan kamar yadda muka ce kafin faduwar rana to ana son sai alhazai su fara dunguma suna fita suna kama hanyar Muzdalifa inda za su je su kwana a nan ake son sai sun isa sannan za su sallar magariba da isha kada su samu koyaushe suka isa wajen ko da ka isa karfe ɗayan dare ne to a lokacin sai ku je ku yi sallar ku na magariba da isha shi ma jam'an ku yi kasarin sallar isha to kuna yin sallar isha a wannan farfajiya nan kuma wajen filin Allah ne Muzdalifa shi yasa malamai wasu sun ce wannan kwana da ake yi ko tashi da za a yi da asuba ya sallah asuba ya tsaya ya yi addu'a kafin a je a yi jifa to wannan ma na daga cikin rukunnan aikin hajji wasu malaman sun sa wasu malaman sun sa ba amma gaba ce ne muhimmanci a aikin hajji wannan kwana da ake cewa kwanan Muzdalifa haka ba wasu ke cewa ko Muzdalifa ne shine sunan wajen nan za a kwana ba tanki ba gida ba hotel kawai fili ne duk inda ka samu ka kwana kuma ba wani matsala ba za a yi kidnapping ɗinka ba ba abin da za a yi maka ina fatan jama'an gani wuri ne mai aminci kuma ibada a kai so gari na wayewa da asuba irin haka sai a yi sallar asuba a wannan masallaci da ake kira mash'ar al-haram ana idawa sai mutane su kama fita daga Muzdalifa din za a je ainihin wato a koma Mina a je a yi jamratul aqaba ranan babban sallah kenan ina fatan jama'an gani to da wannan alhaji ya gama abin da ya danganci Arafa ya kare kwanan Muzdalifa saura ayyuka guda hudu manya wanda su kuma ranan babban sallah ake yi ina fatan jama'an gani to waɗannan su ne za mu zo mu bayani insha Allah a darasi na gaba Allah madaukakin sarki ya dakatar da mu ya karba mana ibadojinmu ya sahali mana waɗannan ayyuka ya kuma sanya mu daga cikin bayi wato nagartattu na'am وعليكم السلام ورحمة الله نعم الله يكرمك قلت يعني وقت شكروا على جباية باينة حكم من سعودية في فاري فارن دا يدم متن يهي أمرا سباء بني ساك زوا ين طواتي أتكين ونم فرفاجة عند لكن كعبا كثيري يحو سما to abin da kuma suke yi su gane mutum shine in suka ganshi ba cikin ihrami ba domin an san wanda ya zo umara da zai ta mutum in yana gamawa zai warware ko to dan haka duk wanda aka ganshi da kayan gida to sai dai a tura shi sama ba za a bani yi a cikin wannan dan filin ba. To shine sai malam yake magana da dama wasu alhazan wai saboda su samu sauki domin a circumference da ake kewayawa yana ƙara tsawo idan mutum ya hau sama. Wannan koda baka yi mathematics ba za ka gane ai ko kuma baka gane ba tafiyan da za ka yi zai ganar da kai. Ina fata an gane. To wannan tafiyan mutane ba sa son su yi wancan mai tsawon. Wani alhajin ya fa gama umara ya gama komai amma sai ƙara sanyo ihrami kamar yanzu ya iso saboda a bashi dama ya shiga ya yi tsawafi mai sauki. To kaga dai abu na farko ka yi yaudara don ba umara kake ba kuma ka sawo don ka nuna ka yi umara. Kai kana iya cewa don ka samu sauki ne su kuma sun haka ne domin sababbin alhazai da suke zuwa su samu sauki. To kaga kai ka riga ka yi ka ki ba wanda shi kuma yanzu zai yi umaran na gaskiya ka ki ba shi sai. To gaskiya ni ina ganin hakan da alhazai suka rinka yi ba daidai ba ne. Ba daidai ba ne. Domin ana nema wa kowa sauki ne ka kaddara lokacin da kai ma ka iso wasu sun yi irin wannan baka samu space ka shiga ba ya za ka yi. To kaga wannan yake nuna gaskiya bai kamata ba abinda mutane suka rinka yi a lokacin ko kuma har zuwa yanzu. Haka kamar yadda za mu bayani in muka zo bayanin ziyara a Madina yanzu sun yi tsari waɗanda kaɗai za su iya shiga rauba at a time su ne waɗanda suka yi apply application yanzu ake online. Idan ka yi applying aka baka access sai a baka kamar code ko pass to sai ku masu wannan ana iyakance waɗanda za su shiga. To wani za ka ga yana ta re-apply ko ya canza waya ko ya kaza duk waɗannan abubuwa ne da ina ganin bai kamata ba da sai a yi haƙuri da abin da ya samu kawai. Eh ya fi to Najeriya ne mun saba cewa Allah ya kyauta duk da ban sani ba yan wasu ƙasashen ma na yi ko ba sa yi. Now su da yake a yanayi ne na ƙasar musulunci to a cikin jirgin ma za ka ga abubuwa na shari'a da musulunci suna wa mutane a yayin da wasu jiragen za ka ga su kuma kawai bokon su suke yi saboda su business ɗin su suke yi. To amma kai a matsayinka na musulmi ko da baka shiga Saudi Airlines ɗin ba duk abin da shari'a ta ce matafiyi ya rinka yi na ambaton Allah addu'o'i karatuttuka kai sai ka yi on your own. Ko da a hukumar jirgin ba su yi ba ko ba su sa ku yi ba kai sai ka yi subhanallahi sakhara lana hadha da makamancinsu. Ina fata an gane. Allah madaukakin sai ke samu dace yan uwa mafi albarka sai Allah ya kai mu da rikini gobe insha Allah. Na'am na'am rabi na'am hajji ba eh na'am idan an ba da dama kowa ya yi a ƙasa tana iya yi amma abinda muke cewa shine idan misali lokutan umara ba yanzu da ake haɗawa da hajji ba sauran watanni idan ka je bayan ka ƙare umaranka sauran kwanaki da za ka yi kana son ka rinka zuwa kana ci gaba da tsawasi na nafila in an ba da dama cewa kowa na iya yi saboda ƙila ƙarancin mutane ko saboda rashin cunkoso to ba lallai ka hau sama ba. To muna cewa mutum ya hau sama ne saboda idan su hukumomin sun yi tsarin cewa wanda ya riga ya yi umara to kada ya sake dawowa ƙasa saboda a sauƙaƙa wa alhazai shi ne tsarin su kenan tun daga wannan lokacin gaskiya shi ne tsarin su. Now now eh now 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 idan mutum ya je duk tsarin da hukumar Saudiya take a kai sai kai kokari kai compliant kware da gaske shi ke nan kawai. Eh dama ba kowa yake zuwa sama ba tunda ibada kuma kake so kai ka je kai ibadan ka Allah ya karba Allah ya samu dace. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum.